sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan la'asariya na yau Talata 13 ga watan Yulin shekarar 2021. Baba Yaku muke rine tare da Hanifa Kabiru Isa da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi, ga kanin labarai.
Waɗanda suka gudanar da zanga-zanga ranar Lahadi na nuna ɓacin ransu kan gwamnatin ƙasar Cuba sun bayyana dalilansu na zanga-zangar da suka hada da matsalar tattalin arziki da ƙasar ke fuskanta da kuma sakacin da gwamnati take nunawa kan annobar corona. Shugabannin duniya sun nuna goyon bayansu ga mutanen Cuba bayan zanga-zangar ranar Lahadi da ta gabata a faɗin tsibirin ƙasar. Dakarun 'yan tawaye sun kaddamar da sabon hari a kan lardin Tigray na Ethiopia. Mai magana da yawun 'yan tawayen ya faɗa wa AFP a yau Talata cewa bayan mako biyu da kaddamar da hare-haren da suka tunzura gwamnatin ta tsagaita wuta.
Kanin labarin kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Majalisar Dattawan Najeriya ta ki tabbatar da Laurita Onuche ta zama shugaban hukumar zaben Najeriya. To ko menene dalilin haka, sai a biyo mu a cikin wannan shiri. A jiya Litinin ne kuma gwamnan jihar Lagos Babajide Sanwa-Olu shi da kansa ya kama wasu 'yan fashi da makami kuma tuni iya hannunta su ga jami'an tsaron Lagos.
Wannan harka na kwace-kwace a Bosu Loko kuma akan hanya a Lagos ya zama ruwan dare. Kuma mun gode wa Allah da shi gwamna ya zama ganau ba jiyau ba da idansa ya gani kuma har ya kama.
Muna kuma dauke da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe zai gabatar, sai kuma ra'ayoyin da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. To amma bari mu fara da shirin labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Waɗanda suka gudanar da zanga-zangar ranar Lahadi na nuna ɓacin ransu kan gwamnatin ƙasar Cuba sun bayyana dalilansu na zanga-zangar da suka hada da matsalar tattalin arziki da kasar ke fuskanta da kuma sakacin da gwamnati take nunawa kan annobar corona. Zanga-zangar ita ce mafi girma da aka gudanar na nuna adawa da gwamnati cikin shekaru da dama da aka gudanar a Havana, babban birnin kasar, da kuma waɗansu birane a kasar. Kasar Cuba tana fama da matsanancin koma bayan tattalin arziki. Gwamnati ta ce tattalin arzikin kasar ya fadi da kashi 11 cikin 100 a bara. Koma bayan ayyukan yawon bude ido bayan da gwamnatin Trump ta takaita tafiye-tafiye da barkewar annobar corona sun kara nawaitawa tattalin arzikin kasar da tun farko ya samu koma baya sakamakon takunkumin cinikayya da Amurka ta kafa wa kasar da ya shafi shigo da mai daga Venezuela. Shugaban kasar Cuba Miguel Díaz-Canel yana dora alhakin zanga-zangar kan tsare-tsaren gwamnatin Amurka, zargin da jami'in Amurka ya musanta. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce masu zanga-zangar suna neman 'yancinsu ne daga gwamnatin kama karya. Shugabannin duniya sun nuna goyon bayansu game da mutanen Cuba bayan da zanga-zangar ranar Lahadi ta gabata a faɗin tsibirin ƙasar. Ministan harkokin waje na tarayyar Turai Joseph Borrell ya yi kira ga gwamnatin Cuba ta saurari waɗannan masu zanga-zangar a yayin wani taron manema labarai a jiya Litinin a birnin Brussels bayan ganawa da ministocin harkokin waje na tarayyar Turai. Erika Guevara Rosas, daraktar cibiyar kare haƙƙin bil'adama Amnesty International ta Amurka, ta kira zanga-zangar ranar Lahadi a matsayin ranar tarihi a ƙasar Cuba, yayin da take nuna damuwa akan rahotannin toshe kafar intanet kame na san kai amfani da ƙarfin 'yan sanda wanda ya hada da harbin masu zanga-zanga da kuma jerin mutane da suka bata. Shugaban kasar Mexico Andres Manuel Lopez Obrador ya faɗa wa manema labarai a jiya Litinin a birnin Mexico cewa nuna jin ƙai na gaskiya shine Amurka ta ɗage takunkumin tattalin arziki da ta ƙaƙaba wa ƙasar Cuba na shekara 50. A ƙasar Amurka, magajin garin Miami, Florida ya yi kira ga gwamnatin Biden da ta jagoranci ƙoƙari da duniya take yi wajen taimakawa mutanen Cuba waɗanda suke fama da mulkin kwaminisanci mafi tsawo a tsibirin. Ɗaya daga cikin mutane 80 da suka mutu a ginin da ya rushe a Florida yana cikin ɗaruruwan mutane da suka yi hijira a shekara ta 1960 da suka yi ƙoƙarin hamɓarar da gwamnatin Fidel Castro a ɓoye. A makon da ya gabata ne jami'ai suka gano gawar Juan A. Mora dan shekara 80 da haihuwa cikin baragizan ginin da ya rushe. Mutane da dama sun mutu hade da matar shi Ana da dan shi Juan Mora karami wanda yake aiki a Chicago kuma yana zaune ne da iyayen shi. Mora babba yana cikin kame da aka yi na waɗanda ba su goyon bayan Fidel Castro a shekara ta 1961. An kama shi aka kuma daure shi a Cuba na tsawon watanni 20 kafin ya dawo Amurka.
To madalla kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su. Majalisar Dattawan Najeriya ta ki amincewa da Lorita Onoche a matsayin shugaban hukumar zaben kasar mai zaman kanta ta INEC. Kin amincewar da majalisar ta yi a yau Talata ya biyo bayan damuwa da al'umman kasar suka bayyana ne musamman 'yan adawa da kungiyoyin jama'a wanda suka ce cikakkiyar 'yar jam'iyyar APC mai mulki ce. Shi ma tsohon shugaban hukumar zaben Najeriya ta INEC a Tahiru Jega yana cikin waɗanda suka nuna rashin amincewarsu da naɗinta. Wakilin mu Madina Dauda ta halarci majalisar ga kuma ƙarin haske da ta mana a wannan tattaunawa da na yi da ita.
Hujjar da majalisa suka bayar wai ita ce ta fito daga jihar Delta ne, hujjar kenan da suka bayar. Kuma akwai wata komishiniya daga jihar Delta mai suna Mary Umbu wacce a halin yanzu take hukumar zaɓe mai zaman kanta a matsayin komishiniya. Duk da cewa ita Mary Umbu zamanta a hukumar zaɓe a matsayin cewa tana wakiltar jihar da mijinta ya fito ne, kuma wannan jihar da mijinta ya fito din shine na jihar Cross River, tana wakiliyar jihar Cross River ne a hukumar zaɓe mai zaman kanta. Duk da cewa jihar ta na asali jihar Niger Delta, jihar Delta ne. To jihar Delta ta fito.
To Madina, wanda bai san dokokin Najeriya ba zai yi mamaki ba daidai bane a dokance a Najeriya jiha ɗaya ta samu komishinoni a hukumar zaɓe?
A'a, abinda nake so kai la'akari da shi baba shine a dokance ai duk komishinonin hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya ba jihohi suke wakilta ba. Duk da cewa idan aka zo tantance su akan duba a gani shin daga wace jiha wane da wane da wane suke, saboda kawai a tabbatar da kyautatawa ne cewa an yi amfani da wannan batu na hukumar gaba daidai ta ƙasa wanda za a ce kowa ya samu daga shiya kaza ko kuma daga jiha kaza, amma ba doka bace. Saboda haka a halin yanzu majalisa dai ta tsaya akan cewa ba za a haɗa mutane daga jiha ɗaya mutum biyu a hukumar zaɓe mai zaman kanta ba.
Koda kuwa suna da cancantar zama gurin?
Koda suna da cancantar zama gurin su biyu ɗin ba za a iya haɗa su daga jiha ɗaya su biyu ba. Kaga ita Madam Mary Abamuchi Umbu ita 'yar jihar Delta ce asalinta. Kuma a yanzu haka da muke magana da kai, komishini ya ce ita a hukumar zaɓe mai zaman kanta. Saboda haka ba za a haɗa 'yan Delta guda biyu a hukumar zaɓe a matsayin komishinoyi ba. Hujjar kenan da majalisa ta bayar na sauke Loretta Onoche a cikin waɗanda aka tantance mutum bakwai da suka tantance suka amince ba a sa da ita a ciki ba.
To a baya akwai kira da mutane a Najeriya musamman 'yan adawa da ma kungiyoyin jama'a da suke ta yi cewa a 'yar jam'iyyar APC ce. To wannan batu bai taso a gurin tantancewar nata ba?
Wannan batu na cewa ko ita 'yar jam'iyya ce ko ba 'yar jam'iyya ba ya taso a lokacin da ake tantance Loretta Onoche. A lokacin da ake tantance ta ta faɗi ta ce tun shekara 2019 da shugaba Buhari ya ci zaɓe a karo na biyu ita ta cire kanta daga harkokin siyasa baki ɗaya. Saboda haka a wannan lokaci da jam'iyyar APC ke ƙoƙarin tantance membobinta duka a ƙasa saboda a sake sabunta musu rajista su samu kati na zama 'yan jam'iyya, ita bata shiga ayarin waɗanda za a tantance na samun katin zama ɗan jam'iyya ba.
Ko kin ji abin da ta faɗi bayan an ki amincewa da ita?
To bayan da ba amince da ita ba, ni kaina na nemi Loretta Onoche a lambar wayarta saboda in ɗan yi hira da ita in ji ko menene tunaninta akan wannan mataki da majalisa ta ɗauka a kanta. Loretta Onoche ba ta ɗan wayata ba.
Madina Dauda kenan daga zaurin Majalisar Dattawan Najeriya. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya kashi na biyu.
Dakarun 'yan tawaye sun kaddamar da sabon hari a kan lardin Tigray na Ethiopia. Mai magana da yawun 'yan tawayen ya faɗa wa AFP a yau Talata cewa bayan mako biyu da kaddamar da hare-hare da suka tunzura gwamnati ta tsagaita wuta. An yi ƙoƙarin jin ta bakin kakakin sojin amma ya ci tura. Kuma ba zai yiwu a tantance zancen Getachew ba saboda yankewar layin sadarwa a yankin. A ranar 4 ga watan Nuwamba da ta gabata ne Firayim Minista Abiy Ahmed ya kaddamar da aikin soja a yankin arewacin kasar domin kwace makamai da kuma kame hukumomin jam'iyyar Tigray People's Front da ake kira da TLPF a takaici. Harin da 'yan tawayen suka kai a jiya Litinin ya shafi yankin kudu da yammacin lardin Tigray. Waɗanda suke ƙarƙashin ikon sojojin ƙabilan Amhara da suka zo tallafawa sojojin ƙasar cikin wannan rikicin zalunci da ƙara yunwa a yankin. Makaho ɗan ƙasar China da ya tsere zuwa Amurka a shekara ta 2012 ya zama ba Amurke, ya kuma bayyana cewa lamarin keta haƙƙin bil'adama a China yana ƙara muni. Chen Guacheng, wanda ya yi magana ta bakin tafinta, ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press makon da ya gabata a New Hampshire cewa yana matukar godiya da kuma farin ciki da Amurka ta karbe shi. Ya zama dan kasar Amurka a Baltimore a ranar 21 ga watan Yuni, wata alamar kasa da kasa ta mutunta dan adam, bayan ya samu sabani da gwamnatin kasar China sakamakon fallasa yadda gwamnatin kasar take tilasta zubar da ciki sabili da tsarinta na ɗaya drug ga kowane iyali. An shafa shekaru ana gasawa Chen a ƙuba da kuma tsare shi ba bisa ka'ida ba saboda yana ba ƙauyawa shawara kan yadda za su kauce wa ƙuntatawar da gwamnati take yi.
Madalla a gaida Hanifa Kabiru Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yayin da matsalar tsaro walau na daji ko da cikin birni ke ci gaba ke fuskantar jama'ar Najeriya, jihar Lagos da ta zama cibiyar kasuwancin kasar ba a batta a baya ba, domin a jiya Litinin sai da gwamnan jihar don kansa ya kama wasu 'yan fashi a titunan birnin tare da mika su ga jami'an tsaro. Wakilinmu na Lagos Babangida Jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani.
Birnin Lagos da ake ikirari da Cunkus Nakin Tsumma za a iya cewa ita ce cibiyar hada-hadar kasuwancin Najeriya. To sai dai kuma yadda birnin ta yi cunkus da mutane, haka kuma birnin ke fama da matsanancin matsalar rashin tsaro musamman na 'yan ɓata gari da aka fi sani da suna Area Boys. A koyaushe dai ayyukan rundunar 'yan sandan Najeriya, reshen jihar Lagos shi ne na ganin ta tabbatar da doka da oda a birnin na Lagos, kama daga 'yan fashi da makami da masu satar mutane da kuma masu fashi a titina a lokacin gosulo da birnin Lagos da ya kaurin suna a kai. Fatan kowane magidanci ko mazaunin birnin Lagos shi ne na fita aiki da komawa gida lafiya. Ko a jiya ma sai da gwamnan jihar Lagos Babajide Sanwo-Olu tare da 'yan tawagarsa suka kama wasu ɓata gari da ke satan kayayyakin mutane a yayin gosulo da birnin Lagos da ya kaurin suna a kai. Wata sanarwa da jami'in yaɗa labaran gwamna Benga Akosile ya raba manema labarai a Lagos ya nuna gwamna Babajide Sanwo-Olu tare da jami'an tsaronsa a wani titi da ke hanyar Ojota ta shiga yankin Alausa, inda kuma suka kama wasu ɓata gari banza da ke wa masu motoci sata a lokacin da suke cikin gosulo. Nan take dai gwamna Babajide Sanwo-Olu da ya hango ɓata garin matasan ya umarci jami'ansa su tsaya, kuma bai ɓata wani lokaci ba ya fito tare da umartan jami'an tsaronsa su bi matasan domin kamo su. Matasan waɗanda ke ɗauke da adduna jami'an tsaro sun kama su su uku tare kuma da mika su ga rundunar yan sandan Najeriya reshen jihar Lagos domin gudanar da bincike da kuma gurfanar da su a gaban kotu. To koya mazauna birnin Lagos ke ji da irin waɗannan matsaloli na rashin tsaro da ke suke fuskanta a duk safiyan Allah? Tambayar kenan da na yawa wasu da su ma suka taɓa fuskantar irin wannan sace-sace da ake yi a lokacin da motoci ke cikin gosulo a birnin Lagos.
Hakikanin gaskiya ba taɓa yi min sata makamancin wannan ba, amma a gabana an yi ma motawar take a gabana na gani. A shawarar da zan ba jami'an tsaro a cikin wannan lamari, muddin aka ce akwai gosulo, to a tabbatar da cewa akwai jami'an tsaro wanda suke cikin fararen kaya suna sintiri a wajen na mafti, suna duba duk lokacin da Allah ya sanya aka ga irin wannan bata gari, to a yi ram da su a gaggauta kai su kotu su zama izina ga sauran al'umma masu irin wannan mugun hali.
Wannan harka na kwace-kwace a gosulo ko kuma akan hanya a Lagos ya zama ruwan dare, kuma mun gode wa Allah da shi gwamna ya zama gano ba jiyau ba da idansa ya gani kuma har ya kama. Hatta ni ma na taɓa faruwa da ni waɗansu shekaru da suka fice kawai ina tafiya a ɗan ƙaramin gosulo kawai sai ni da gefen mota na cewa wani abu ya faru da mota na, ina ba da hankali a can sai wani ya zuro hannu ya ɗauke min waya. To wani abubuwan suna faruwa a ko'ina da na ƙarfi da na dabara gashi nan dai.
Batu na gaskiya harkar tsaro musamman a ƙauyen Lagos sai dai a ce Allah ya kyauta mana. Me yasa? Saboda dama ƴan iskan gari waɗanda ake kira da ko ƴan OPC ko area boys ko ma wani irin suna ake kiransu, kullun sake samun gindin zama suke yi a Lagos. Saboda me? Saboda haka batun aje kana kan titi a tare ka a kwace ma kaya ko ai ma fisge ko amma ya kwace da ire-iren waɗannan ba sabon labari bane a Lagos.
Yanzu haka dai gwamnan jihar ta Lagos Babaji Sanwo-Olu ya sha alwashin ci gaba da ɗaukar matakai na ba sani ba sabo. Babangida Firin Murya Amurka daga Najeriya.
Gaida Babangida Jibrin da wannan rahoto. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa da Muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Baballe da shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma sannadin
gaba. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki, wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. A jamhuriyar Nijar, masu sarrafa kayan noma da kiwo sun gudanar da taro domin tsayar da shawarorin da za su gabatar a taron hukumar Cimaka na birnin Roma a taron shekara-shekara na Majalisar Ɗinkin Duniya da ake gudanarwa a kowane watan Satumba a birnin New York na ƙasar Amurka. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, wakilin Ma'amai Sulaimu Mumin Barma ya tattauna da wata ma'aikaciya a ƙungiyar Agric for Peace wadda ta fara gabatar da kanta kamar haka.
Sunana Zainab Haman, ina aiki ƙarƙashin ƙungiyar Agric for Peace. Agric for Peace kuma ita ce ƙungiya wadda ke aiki da manoma da makiyaya, tana taimaka musu waɗanda ke sarrafa abinci na noma da kiwo don su samu su bunƙasar da aiki da suke yi, kuma halau su ƙoƙarta su samar ma 'yan Nijar abinci mai inganci da za su ci kuma da bai da lahani. Kawo ga kasu baje koli da muke yi yau kuma anarta kamar nan zuwa nan da wata uku cikin watan da ake cema watan September, akwai wani taro da za a yi ta Majalisar Ɗinkin Duniya da za a yi. To cikin wannan fannin kowace ƙasa ya kamata ta yi wannan irin taro. Taro ne na muhawara da za a yi, a yi zanta a ga wani irin matsaloli manoma da makiyaya suke fuskanta ta fannin noma, ta fannin kuma aje abinci ma'ajiya, ta fannin sarrafa abinci, ta fannin sai da sayarwa. Wani matsaloli ne suke fuskanta? Matsalolin da suke fuskanta kuma ƙaƙa za a yi a samu musu mahuta. To cikin wannan fannin ne za a tattauna bayan wannan kaso baje koli ta kwana uku. Ana tattauna kwana biyu. Da cikin tattauna wannan yanda nace za a huddo da wannan matsalolin da kuma hanyoyin da ya kamata a bi a samu abin kasa arzikin noma da kiwo. Kenan an kai wannan aiki sakamakon aiki na shi za a kaiwa cikin wannan taro na majalisar dinkin duniya don a samu mahita dangane da matsalolin nan kuma da hanyoyin da aka zana aka ce su ya kamata a bi don a samu mahuta. Kenan an aka samu wannan mahuta a takaice kamar kasa kamar tamu ta Niger da ake a kwatance wajen mutane a 80% suna aikin noma. Bai kamata a ce cikin aikin noma nan ba mu iya ci da kanmu. Ya kamata a ce wannan taro ya samu mana mahuta, mun samu mun zo mun yi aiki don wannan mahuta kuma manomanmu da makiyayanmu ko hallo masu aiki cikin wannan fanni, cikin wannan tsarka mai daraja kamar daga noma har zuwa saida haga mace wanda ke cin abincin, an samu musu mahuta sai mu ci da kanmu hallo har ma mu ci da wasu kasashe. Abincin mu yayi suna kuma ya ci cikin kasashen da muke.
To madam, waɗanne irin matsaloli ne ke damun fannin noma da kiwo a nan jamhuriyar Nijar?
To matsalolin suna da dama. Suna da dama a takaice mun san yanzu cikin zamanin wannan sauyin na yanayi mun san da akwai matsaloli da dama. Akwai ruwa da ke zowa ya cinye gonaki, kenan manoma ba su da abinci. Kenan ai matsalar karamcin abinci. Har ila yau kuma gonakin mahallo ba kowanne ke iya bada albarkar abinci yau. Kasashe sun gaji. Ya kamata hallau su ma a samu abin kasar da su. Hallau fannin kiwo. Dabbobi suna nan, suna son abinci, suna son tattali. Ya kamata hanyoyi na a duba su. Hallau kuma akwai kayan noma, kayan aiki, wasu mashin tahuna da sauransu dai masu iya taimaka musu su samu abin kasar da aikin su dai kamata a ba su. Yau duniya ta ci gaba. Akwai abubuwa da dama da aka sarrafa ta fannin da masana suka hoto da su. Da ya kamata ai aiki da su, a ba manoma su, a ba masu sarrafa abinci don su samu su aiki da su su ci gaba da su. Kuma hal ilayo mun san ta haifannin kasuwa, mun san hanyoyi ba su da kyau. Mun san in ka soki abincinka za ka kai shi wata kasa ko cikin wata jiha, hai kafin bi kwana uku ka sha wahala. In abincin mai bacewa ne kamar noman rani, kaga sai ya bace ya lalace, maimakon a ci riba sai a bi asara. To yana kamata duk hanyoyin nan a bi su a samu mahuta, a kawo musu waɗannan sababbin abubuwa da aka bunƙaso da su don su ma su yi aiki da su, su unhana, su unhana kasar su don arzikin kasar mu ya ci gaba.
Wato dai anan kina nufin ya kamata a ce kasashe irin su Niger sun maida al'amura na noman gargajiya share daya sun rungumi kayan aiki irin na zamani.
A takaice ba a ce a bar na gargajiya, ba a ce a bar shi sam-sam, amma an san ƙarin ba ɗaya bane. Tun da yau in kana aiki da kayan aikin gargajiya kana samu iyakacin amfani da zaka samu, amma ba zai yi yawa bisa ga kan in kai aiki da na zamani na da aiki. Ba a ce a bar su sam-sam, bai yiwa a bar su tun da hal in wani yana da halin samun shi wani bai da. Kuma hal ila yau inda za a aiki da su ba ko ina za a iya aiki da su ba. Wani inda ake iya aiki da su kin shine nake nihi a kama kama ai yanda ake shafanni biyu. Akwai na gargajiyan da ake yi hallau sabon wannan sana'a da aka huto da ita ta fannin noma da kiwo, su ma a ba su hallau shi su jaraba su yi da shi. Kenan in ba haka ne ba ai han aka ce hannu bi ke wanke juna. Kenan aka hada sana'a biyu sai a ci gaba ai abin gas. Hal ila yau abincin da aka sarrafa an san ana samun matsaloli da dama. Yau in aka sarrafa abinci ya kamata ka samu kwalin da zaka sa shi dan ya shima kasamu ba a yi shi.
Masu sauraro, anan za mu dasa a cikin wannan shirin namu. Sai makon gobe za mu dora inda muka tsaya. Yanzu a madadin Zainabu Hamani kuma wakilin mu a Yamai Sulaimani Barma, sai June Ladas Gresham da ta taimaka wajen bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Madalla a gaida Baballe, yanzu ko ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana ta hanyar email. Saƙo mu na farko ya fito daga Sani Muhammad Chido, unguwar Karugun Madaki a jihar Bauchi, Najeriya. ya ce hakika matsalan albashi da yake ciye cinyewa a Bauchi abin takaici ne ganin yadda a duk wata sai an samu ma'aikata da suke fadawa cikin rashin albashi inda yanzu haka akwai wasu daga cikin ma'aikata da suka share wata 12 ba tare da samun albashin su ba. Da wannan ne nake kira ga gwamnatin jihar Bauchi Sanata Bala Muhammad Kauren Bauchi da ya dubi wannan matsala don a warware ta. Sako na gaba na cewa salam VOA Hausa. Ku ba mu dama mu taya al'ummar masarautar Kajuru murnar ko fitar da mai martaba Alhaji Hassan Adamu Kajuru daga hannun masu garkuwa da mutane lafiya. Kuma muna addu'a Allah ya kubutar da sauran iyalan gidansa lafiya da duk wasu da suke hannun masu garkuwa da mutane a fadin Najeriya lafiya amin. Sako daga na mai ro Umar Makira da Yahaya Danno Azare. Sai kuma wannan sakon haɗin gwiwa da ke cewa mu dai addu'an mu kullum ita ce Allah madaukakin sarki maji roƙon bawansa wannan yanayi da ƙasar mu ke ciki ta tsadar rayuwa, rashin tsaro, rashin aikin yi, rashin kuɗi a hannun mutane, abinci yayi tsada. Muna addu'ar Allah Ubangiji ya kawo mana ƙarshen sa daga kawu mai ruwa Bajoga da Sale Muhammad Isa Bajoga. Sako na gaba ko ya fito daga Abubakar Kawu Girgirne. Yace salam VOA Hausa. Yan jarida su ne fitilar da ke haskawa al'umma duhu musamman a game da ayyukan gwamnati. Ba za mu goyi bayan duk wani mataki da zai taba aikin su ba. Saboda haka kiran mu ga Majalisar Dattawan Najeriya ta watsar da aniyar ta na yin kwaskwarima a dokokin aikin jarida. Muddin ba kokarin hana fadan albarkacin baki suke son yi a kasar da take karkashin mulkin demokradiyya. Sai kuma sako na gaba da ya fito daga Malam Isa Dogon Faci Batsari da Mustapha Mai Dan Kiosk daga jihar Katsina. Suka ce assalamu alaikum VOA Hausa, fatan alheri gare ku. Suka ce a gaskiya mu al'umman jihar Katsina ba mu goyon bayan 'yan takarar gwamnan jihar Katsina masu fita yakin neman zaɓe a daidai wannan lokacin da jihar ke cikin hali na kakanikayi. Kamata yayi 'yan takarar su mai da hankali wajen samar da tsaro a inda ake fama da matsalar rashin tsaro a matsayin su na waɗanda ke cikin gwamnati. Da fatan kiranmu ya kai inda ya dace. Tuma dalla. Yanzu kuma ga Hanifa Kabir ta dawo da takaitattun labaran duniya.
Dakarun 'yan tawaye sun kaddamar da sabon hari a kan lardin Tigray na Ethiopia. Mai magana da yawun 'yan tawayen ya fadawa AFP a yau Talata cewa bayan mako biyu da kaddamar da hare-hare da suka tunzura gwamnati ta tsagaita wuta. Makaho, dan kasar China da ya tsere zuwa Amurka a shekara ta 2012 ya zama ba Amurke, ya kuma bayyana cewa lamarin keta haƙƙin bil'adama a China ya ƙara muni. Cheng Guangcheng, wanda ya yi magana ta bakin tafinta, ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press makon da ya gabata a New Hampshire cewa yana matuƙar godiya da kuma farin ciki da Amurka ta karɓe shi.
Masu sauraro da takaitattun labarin duniya muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma an jima kaɗan da daddare da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 8:30 kenan agogon Ghana da GMT. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Hanifa Kabiru Isa da ta karanto mana labaran duniya, da kuma Julie Lazar Gresham da ta taimaka wajen haɗa shirin, da ma injiniyanmu na wannan la'asariyar Baba Yako Makeri ke cewa a huta lafiya. Sai mun haɗu insha Allahu a cikin shirinmu na dare. Salamu alaikum.